sashen Hausa na murya Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum, barkamu da wannan lasariya na yau Laraba 28 ga watan Yuli shekarar 2021. Baba Yaku makeri ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. Kafin ku ji abinda muke tafi da shi, ga Baballe da kadan labarai.
A jiya Laraba, ƴan sanda sun faɗa cewa ma'aikatan ƴanci ranar 18 da suke bacci akan wata babbar hanya a arewacin ƙasar Indiya sun mutu bayan da wata motar bus ɗin su ta lalace, yayin da wata babbar motar ɗaukan kaya ta bi ta kansu. Ma'aikatan tsaron Amurka ta Pentagon da ƴan majalisar wakilai na jam'iyyar Republican sun bayyana damuwarsu game da yadda China take ƙara ƙarfafa shirin nukiliyarta. Ƴar wasan tsalle-tsalle ta Amurka Simone Biles ta tsame kanta daga rukunin ɗaiɗaikun ƴan wasa na gasar wasannin Olympic na Tokyo gaba ɗaya.
Kanan labaran kenan. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa babbar kotun shari'ar Musulunci ta Kano ta buƙaci a ci gaba da tsare Malam Abdul-Jabbar Nasir Kabara a gidan gyaran hali zuwa ranar 18 ga watan Agusta mai kamawa. To sai dai lauyoyinsa cewa suke.
Mu ba mu ji daɗi ba gaskiya, saboda bayan da za a yi kana tuhumar mutum da laifi mai girma irin wannan, wanda hukuncinsa hukuncin kisa ne. Sannan an baka kwana 12.
Shugabannin addinan Musulunci da Kiristoci sun fara yin kira ga kungiyar Afenifere ta Yarbawa da ta fito ta nemi afuwa game da kalaman ɓatanci da ta yi akan manzon Allah.
Wata abu da suna so su jawo ba su karasa abin da suna so su raba kasa ba, don da haka a matsayin na malami addinin Krista a kuma madadin Kiristoci, abin da suka faru nan ba mu goye baya ba, ba mu yadda ba.
Muna kuma ɗauke da shirin Arewa a yau wanda Jasiru Adamu Alhikaya zai gabatar, sai kuma ra'ayoyi da kuma sauraro kuka aiko mana ta hanyar email. Amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. A jiya Laraba, ƴan sanda sun faɗa cewa ma'aikata ƴanci ranar 18 da suke bacci akan wata babbar hanya a arewacin ƙasar Indiya sun mutu bayan da wata motar bus ɗin su ta lalace, yayin da wata babbar motar ɗaukan kaya ta bi ta kansu. Wani babban jami'in ƴan sanda ya shaida wa manema labarai cewa aƙalla wasu 19 sun ji rauni a haɗarin a jihar Uttar Pradesh. Yawancin fasinjojin suna kan hanyar komawa gida ne a jihar Bihar da ke gabashin ƙasar bayan sun yi aiki a jihohin Punjab ko Haryana. Fasinjojin sun fita daga cikin motar bus ɗin bayan karewar karen shaft ɗin motar, kuma suka kwanta kusa da ita a lokacin da babbar motar ɗaukan kayan ta zo ta buga mata ta baya. Ma'aikatan ceto sun samu damar ciro wasu gawarwaki daga ƙarƙashin rikicin motar bus ɗin. Ma'aikatan tsaron Amurka ta Pentagon da ƴan majalisar wakilai na jam'iyyar Republican sun bayyana damuwarsu game da yadda China take ƙara ƙarfafa shirin nukiliyarta bayan da wani sabon rahoto ya bayyana cewa Beijing tana gina ƙarin wasu manyan rumbunan makamai masu linzami 110. Wani rahoton kungiyar masana kimiyyar tarayya ta Amurka wato AFS a ranar Litinin ya ce hotunan tauraron ɗan adam sun nuna China tana gina sabbin rumbuna kusa da hami a gabashin yankin Xinjiang. Rahoton yana zuwa ne makonni bayan wani rahoton cewa tana gina kimanin rumbunan makamai mai linzami 120 a Yumen, wanda yanki ne mai hamada kusan kilomita 380 zuwa kudu maso gabas. Kwamitin dabaru na Amurka ya faɗa a wani saƙon Twitter da ke da alaƙa da labarin da jaridar New York Times kan rahoton AFS cewa wannan shine karo na biyu a cikin watanni biyu da jama'a suke gano abin da muke faɗa duk tsawon lokaci game da ƙaruwar barazanar da duniya ke fuskanta da kuma sirrin da ke tattare da shi. Labarin yana zuwar muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kwana ɗaya bayan ta fice daga tawagar wasan ƙarshe ta tsalle-tsalle, Simone Biles, ‘yar ƙasar Amurka, ta kuma tsame kanta daga rukunin ɗaiɗaikun ‘yan wasa na gasar wasannin Olympic na Tokyo gaba ɗaya. Jiya Laraba, ƙungiyar wasan gymnastics ta Amurka ta fitar da wata sanarwa da safe da ke tabbatar da cewa Biles ta fice bayan da aka duba lafiyarta domin mayar da hankali kan lafiyar kwakwalwarta. Sanarwar ta ce za a ci gaba da duba lafiyar Biles kullumin don tabbatar da ko za ta iya shiga wasannin ƙarshe na gasar a mako mai zuwa.
To madalla, kafin mu kawo muku sauran labaran da muke ɗauke da su, babbar kotun shari'a musulunci da ke kofar kudu a tsakiyar birnin Kano ta umarci a cigaba da tsare Malam Abdul-Jabbar Nasir Kabara a gidan gyaran hali zuwa ranar 18 ga watan Agusta mai kamawa. Bayan ta fara sauraron shari'ar da aka gabatar gabanta, ana tuhumar malamin da kalaman ɓatanci ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daga Kano, Mahmud Ibrahim Kwali na dauke da ƙarin bayani.
A zaman kotun ne karkashin jagorancin mai shari'a Ibrahim Sarkiola, jami'an gidan gyaran hali sun gabatar da malamin a zauren kotu, kuma nan take lawayoyinsa waɗanda barista Saleh Muhammad Bakaro ke shugabanta suka buƙaci kotun ta tilastawa lauyoyin gwamnati su ba su jerin sunayen shaidun da za su gabatar wa kotu da kuma sautukan murya da hotunan bidiyo da ake zargin Abdul-Jabbar ya yi waɗancan kalamai na ɓatanci ga Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a cikinsu. Sai dai a martanin ta barista Aisha Mahmud da ke jagorantar ayarin lauyoyin gwamnati a wannan shari'a ta faɗa wa kotun cewa abubuwan da lauya Bakaro ke magana da ma sauran muhimman takardu da suka shafi wannan tuhuma akan Malam Abdul-Jabbar na cikin kunshin caji da suka shirya kuma za su miƙa wa kotu, wadda hakan zai tabbatar da cewa shari'ar ta koma hannun gwamnatin Kano daga hannun 'yan sanda. Daga bisani dai tankiya ta kaure tsakanin lauyoyin bangarorin biyu a zauren kotun, har ma mai shari'a Ibrahim Sarkiola ya ja kunnensu tare da tunatar da su cewa ita kotu fa ba rumfar kasuwa bace, don haka akwai bukatar su girmama juna kuma su kare martabar kotu. Bayan gansuwa da bayanan barista Amina, daga bisani alƙalin kotun ya umarci a mayar da Malam Abdul-Jabbar gidan gyaran hali zuwa ranar 18 ga watan gobe na Agusta, inda za a ci gaba da sauraron shari'ar. Barista Aisha Mahmud da ke jagorantar ayarin lauyoyin gwamnati na cewa
yau dadda gabatar da shari'ar aka yi a gaban kotu, wanda muka roki kotu da ta bamu dama mu kawo caji a gaban kotu tare da shaidunmu. Kotu ta karbi roƙonmu kuma ta daga case din zuwa 18 ga watan Agusta in Allah ya kai mu, shikenan abin da ya faru.
To amma barista Saleh Muhammad Bakaro da ke kare Malam Abdul-Jabbar ya bayyana rashin gamsuwa kan yadda kotun ta yi watsi da bukatar su.
Mu ba mu ji daɗi ba gaskiya, saboda bayan da za a yi kana tuhumar mutum da laifi mai girma irin wannan, wanda hukuncinsa hukuncin kisa ne, sannan an baka kwana 12 mutumin nan yana tsare yau 28 ga wata, ya zamanto kuma kai ba kai abin da ya kamata ba. Da ka zo kotun ba ma wai ka zo ga cajin ba ne a sake karanta mar, wai ka zo kana gaya wa kotun ne cewa kana da niyyan za ka canza tsarin ya koma ta caji. Tsari na gaba gurfanar da shi wanda ake tuhuma a gaban kotu, za ka yi through first information for na police, za ka yi through charges kamar yadda ita take faɗi, za ka yi direct criminal complaint, individual mana da dama ya shigar da kara cewa wani ya mun abinda ba daidai ba. So kowanne su kan wamu da matsala, abinda shari'a ta damfaru a kai kacu kan mafi muhimmanci shi ne maganar shaidu. Mu mun san cewa ba su da wani shaidun da za su kawo a gaban wannan kotu su zo su ce wai gashi sun tabbatar da wannan zargi da ake musu, ba wani abin da muke jin tsoro. Amma dai abin da mu mai dare shi ba kuma muke jin tsoron shi ne ya za a yi yana hannunsu, sannan karon farko su fara taku irin ta kokarin bata wa mutane lokaci.
Mahmud Ibrahim Kwali, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
A gaida na Kwali da wannan rahoton. Yanzu kuma ga ci gaban labaran duniya kashi na biyu.
Gwamnatocin Turai suna samun karuwar yawan bakin haure fiye da yadda aka saba, yayin da kuma har yanzu ba su da wata manufa mai ma'ana da za ta magance wata ƙarin matsalar ta kwararar bakin haure. Matsalar ta su ta bayyana a ranar Litinin lokacin da hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya wato IOM ta ba da rahoton cewa sama da 'yan kira na 50 sun nitse a ruwa bayan da kwale-kwalensu ya kife a gabar tekun Libya, kilomita 120 a gabashin Tripoli babban birnin kasar. Federico Soda, babban jami'in IOM a Libya, ya wallafa a shafinsa na Twitter cewa akalla mutane 57 suka nitse a ruwa a yau a cikin wani mummunan al'amari da ya faru, wanda shiru da rashin ɗaukan mataki ba uzuri ba ne. Waɗanda suka tsira sun shaida wa IOM cewa mata 20 da yara 2 suna cikin waɗanda suka nitse. Hukumar IOM ta sake nanata kiranta ga gwamnatocin tarayyar Turai da su ƙara azama wajen aikin lalubowa da ceto, sannan su dakatar da haɗin kansu da jami'an tsaron Libya saboda kamawa da mayar da 'yanci rani zuwa Libya. A farkon rabin shekarar 2021, dakarun tsaron gabar ruwan Libya sun kama kusan mutane 13,000. Wannan ya zarta adadin shekarar da ta gabata, a cewar alkaliman da babban kwamishina mai kula da 'yan gudun hijira na Majalisar Dinkin Duniya ya fitar. Fadar shugaban Amurka ta White House na duba yiwuwar neman ma'aikatan gwamnatin tarayya da su nuna shaidar an yi musu allurar rigakafin coronavirus ko kuma su mika wuya na yin gwaji kullum da saka takunkumi a kowane lokaci ba tare da la'akari da yawan yaduwar cutar a yankunansu ba. Wannan wani babban sauyi ne a cikin manufofin da ke zuwa, yayin da fadar White House ta amince da karuwar damuwa kan samfurin cutar na Delta mai saurin yaduwa. Gwamnatin Biden tana duba yiwuwar zabi guda ɗaya na tilastawa ma'aikatan tarayya su allurar rigakafi. Ana sa ran fadar White House ta sanar da matakinta na ƙarshe da ta yanke bayan ta kammala nazarin manufofin a cikin wannan makon.
Tomajalla a gaida Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugabannin addinan Musulunci da na Kiristoci sun fara yin kira ga kungiyar Afenifere ta Yarbawa da ta fito ta nemi afuwa game da kalaman ɓatanci a kan manzon Allah, wanda take kwatanta Sunday Igahu da shi. Wakilinmu na Lagos Babangida Jibrin ya aiko mana da ƙarin bayani.
A wata sanarwa da ta fitar ga manema labarai, kungiyar Mori mai fafutukar kare haƙƙin musulmai a Najeriya da ke da sharkwata a birnin Lagos ta soki kungiyar Yarbawa zalla a Afenifere kan kwatanta hijiran fiyayyen halitta da na mai rajin kafa a ƙasar Oduduwa Sunday Igahu. Ranar Litinin ne dai Afenifere ta ce babu laifi kan guduwar da Sunday Igahu ya yi daga Najeriya zuwa jamhuriyar Benin, tare da kwatanta hakan da hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Daraktan kungiyar Professor Ishaq Akintola ya kira ga kungiyar da ta fito ta nemi gafara, ha kuma ya kira ga sauran musulmai musamman Yarbawa da su fito su yi Allah wadda rai da wannan kalamu na kungiyar Yarbawa ta Afenifere. Daraktan na Murir ya kira ga dukkan Yarbawa musulmai masu goyon bayan kafa a ƙasar Yarbawa su janye daga hakan, su ma shugabannin addinin Kirista da na musulmai ba a basu a baya ba wajen yin kiran zaman lafiya da kuma neman ahuwa daga kungiyar Afenifere. Kamar da Pastor Yohana Buro mai fabrikar zaman lafiya tsakanin addinan Kirista da musulmai ya shaida mani.
Mun karanta abinda kungiyar Afenifere suka fada ko kuwa suka kwatanta Sunday Igahu da manzon Allah Muhammadu Rasulullah. Wannan babban kuskure ne da suka yi, ba karamin kuskure bane. Abinda suka yi innan suna so su kawo mana ko su jawo mana wata fitina ne daban bai cin abin da muke fuskanta a kasan nan. Ga mu muna jin da maganan 'yan ta'adda, ga maganan masu garkuwa da mutane don neman kudin fansa, ga shi ba mu gawa maganan masu dauke da mugan makamai ba ko kuwa bararin daji da wasu rigingimu, ga talauci, ga rashin zaman lafiya a Najeriya. Sai su koma je su kwakula wani abu akan cewa wai suna kwandata Sunday Igahu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ba mu goye ba abin da suka yi ba. A matsayin malamin addinin Kirista ba mu yadda ba. Ba za mu so wani fitina tarman da wata fitina a kasan nan. Wata abu da suna so su jawo, ba su karasa abin da suna so su raba kasa ba. Don da haka a matsayin malamin addinin Kirista a kuma madadin Kiristoci, abin da suka faru nan ba mu goye baya ba. Bamu yadda ba.
Shi ma a bangaren sa Dr. Bashir Ɗankuzo, wani malamin addinin Musulunci a Najeriya, ya ce ko kadan al'umma musulmai ba za su lamunci cin zarafin da ake wa fiyayyen halitta ba. Don haka ya kira ga kungiyar Afenifere ta nemi gafaran al'umma musulman Najeriya da ma duniya baki daya.
Maganar da Afenifere suka yi wannan abin kyama ne kwarai da gaske. Abin da ya kamata a maida hankali akai ne fiye da Sahara Reporters, domin su Sahara Reporters sun yada abin da an dade ana yin shakila ma a ƙarƙashin ƙasa a ɓoye na cin mutuncin addini. Amma ya da wannan cewa ga abin da su wani suka yi, to maimakon maida hankali ma ga Sahara Reporters kaɗai, a fara maida hankali ga su waɗanda suka yi wannan magana kafin a dawo kan Sahara Reporters. Domin ba musulmi kaɗai ba, har waɗanda ba musulmi ba, cin mutuncin addini wani abu ne da yake iya yaɗa fitina ƙwarai da gaske a cikin al'umma. To idan Afenifere za ta fito ya zama cewa za ta ci mutuncin wani addini, wanda a cikin Yarbawa kuma musulmi in ba a ce sun fi sauran sauran addinai yawa ba, to ba za ku ayi magana karancin su ba a cikin Yarbawa. To sannan a ce wata kungiya take tunanin tana wato ainihin wakiltar Yarbawa ta fito ta ci mutuncin addinin jama'an Yarbawa din da suke musulmi. Wannan ya nuna wannan kungiya ba ta cancanci ta samu wato ainihin karbuwa a matsayin kungiya da ke wakiltar Yarbawa ba.
Ya zaka dai wasu jaridu, musamman ma dai jaridar Sahara Reporters da ta buga wannan labari na kungiyar Afenefere, ita ma ta nemi ahuwa, sai dai kuma tuni masu campaign da yan Allah wadare da wannan labari suka bukaci musamman Facebook da ta cire shafin Sahara Reporters daga cikin kundinta. Babangida Jibrin, Murya Amurka daga Najeriya.
To a gaida Babangida Jibrin da wannan rahoton. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Nasiru Adamu Ali Kaya da shirinmu na gaba.
Domin farewa da hargitsi da yawan barna ba kariya.
Arewa, ayo,
arewa,
ayo. Masu sauraro, barkanmu da kasancewa shirin Arewa a yau da ke duba lamuran da suka shafi yankin Arewa mai jihohi 19. Kama daga lamuran tsaro, kuncin tattalin arziki, gararan bar yara ƙanana kan tituna, tarbiyya, tarihi da sauransu. A wannan shiri za mu kawo ƙarashin zantawa da ajiyar Akko Lamido Umar Cikaire kan lamuran wasu makiyaya da suka juya suka koma sace mutane don neman kuɗin fansa. Sannan za mu kawo kiran wanzar da salama daga shahararren dattijon nan kuma malami a jihar Filato, Imam Abdullahi Abubakar. Ku kasance da shirin Arewa yau daga nan Muryar Amurka.
Arewa zumun ta samu du sai nishaɗi sai sharholiya sai alfahari da yawan kwafi.
Farko ga ajiyar Akko Lamido Umar Cikaire wanda yake cewa yunkurin dawo da ruga ko ko burtalin shanu ba zai wadatar wajen wanzar da salama ba.
Koko yadda ake musu an banga don an yi rugar har yanzu an kyauta ta lamarin tsaro din yadda za a bi kadin kowa ba za a kashe shi ba sai in an tuhuma ne ma in mutum ya ci san kai a tuhume shi a zo a kawo hukuma ta bincika ta samu ya yi ci san kai a kashe shi in bai ci san kai ba a kashe shi. Ya haka kawai za a yanke wa mukunatani ci san kai sai a ce kawai a je a kashe shi ba zai zo kasuwa ba dan uwansa ya ci san kai in ya zo a kashe shi ba za a gaishe a hanya ba za a ya shiga motar fasinja dan sanda ko soja ya cire shi ya kashe shi ko ya mota duka ko ya fafe masa kaya. Ai duk wannan abuwa sai hukuma ta gyara sai mu ma mun gyara malaman mu su koma su daina jidali a cikin garuruwa cikin Kano ana ta jidali cikin Kaduna ana jidali Abuja ana jidali Gombe ana jidali Maiduguri ana jidali duk malaman su tafi su je su koya musu abu yadda ake tururuwa wa'azin kasa ne maulidi ne taron duk an koma kan Fulani jeji a je a koya musu imani da ibada. Wannan shine zai gyaru a kai musu kuma kayan rayuwa na makaranta ne na asibiti ne nan wannan shine kawai zai gyara abu. Amma dan za a kai sojoji su kashe su ko yan sanda su kashe su sai dai in za a gama kashe su kaf shine wata kila abin zai zama an samu saukin sa kenan ko maganin sa. Amma in dai za a rage da bakulasa ne ɗaya ko biyu ko goma da wannan halin to ba zai daina abin da yake yin nan ba kuwa.
Sai Lamido Umar Cikaire kana mara baya ga tattaunawa da ake kenan maimakon ra'ayin musamman ma
abin ya wuce tattaunawa ai a yi sulhu in don ka yi sulhu da mutum abin da yake ya sa shi yin wannan lamarin ba a bari ba. Tattaunawa da shi abin da ake masa ba a bari ba a bashi kuɗin fansa don ya saci mutum abin da ake masa ba a bari ba ai ba za a bari ba. Ya wuce haka sai hukuma ta kafa hukumar ta kafa wani commission na musamman kamar yanda aka yi lokacin da misali an yi yaki ko na Biafra sai aka ce to reconstruction reconciliation reconstruction rehabilitation ko gwamnati kuma ta tsaya haka sai an yi kai shi yasa aka rehabilitation aka reconstruction aka yi reconciliation da inyamuran har suka zanna a Najeriya yau har suke shugaban da suke yi. Haka kuma ana yin Niger Delta Commission don a yi maganin wani abu wanda in ba a yi hakan ba da za a magance shi ba. A zo a ce a yi wannan commission din don ya yi address wato ya tabbatar da ya yi maganin wannan abu a tsaya a kai sai an magance abin sai an yi haka. Amma duk wai gwamna ya je shi kadai da yan kulaninsa na kusa-kusa ya yi a ce ai ba su kadai ba ne. In misali gwamnan Zamfara ya yi sulhu da Fulaninsa to ai tarwar a Borno ba ana yi ana cutar da Fulani. Idan gwamnan Katsina ya yi sulhu da Fulaninsa ai a Nasarawa ma ana cutar da Fulani, a Taraba ana cutar da Fulani, a Benue ana cutar da Fulani, a Enugu ana dukkan wani sashi da kasa ne na Najeriya ba inda ba a cutar da su. To duka za a tara su rana guda zo a yi sulhu ne, duka rana guda za a zo a tattauna ne, duka rana guda za a biya su kudin fanta ne. Ai ya wuce duk abin da ake yin nan ba a dauko hanya ba ko ba a son dauko hanya. Gwamnati ne za ta tsaya kaiwar daka. Allah ji kan yar aduwa da maganan kwasa faya da kone-kone da meye fashe-fashe da sace-sace mutane ya yawa a Niger Delta. Me ya kafa? Ya kafa musamman kwamiti wanda zai je shi an aka haɗa shi da mutane kwamitin da za su je su gyara wannan lamari har ma aka iso gyaran har aka iso ma ka dawo da makamai har aka iso to me za a yi ga kaza da kaza a musu kaza a musu kaza a musu kaza da aka yi yanzu ba a samu sauki ba. Ai ba zama aka yi sulhu da su kadai ba, ai ba kudin fansa kawai aka ba su ba, ai an fito da tsare-tsare da aka yi har aka iso zaman lafiya da aka samu. To sai an yi haka, amma don wai maganan wannan gwamnati ya fito ba za a biya kudin fansa ba, kar ka biya kudin fansa, daman kudin fansa ne yasa suke yi. A yanzu sun samu sana'a, ba Fulatani ya sayar da saniyarsa ɗaya 100,000, amma yanzu ya sace mutum ana ba shi 10,000,000 ba zai daina ba. Ai abin da ya sace ya dau mutum din shi ne maganar za a tambaya me ya sace wannan sana'a. Ba Fulatani da jarrabarsa ta kiwon shanu shi ne rayuwarsa da fulakunsa mutuncinsa da merenensa, hatta ma harare mutum a harare shi ma baya so belle a ce ya yi fata belle a ce ya yi wani abin kunya. Duka wa'annan abubuwa suka yaye ya zo yau yana sace ɗan adam ɗan uwansa ko ba Fulatani ko ba Fulatani ba sai an bashi kuɗi ya sake a ce za a yi sulhu da shi. To duk Fulanin Najeriya za a zanna Morori a yi sulhu da su rana ɗaya. In kai sulhu da na Katsina ana cutar da na Zamfara, in kai sulhu da na Zamfara ana cutar da na Nasarawa, in kai sulhu da na Nasarawa ana cutar da na Benue, in kai sulhu da na Benue ana cutar da na Taraba. In kai tsayaya wannan wani rubuta ne
mun gode a jiyan Akko. Sai wani lokacin Allah ya ba mu dama mu saki wata tattaunawar.
Arewa zumun ta samu du sai nishadi sai sharhodiya sai alfahari da yawan kwafi.
Yanzu ga dattijan nan da yi wa mutane musulmi da mabiya addinin Kirista garkuwa a lokacin wata fitina da aka yi a yankin Barikin Ladi a jihar Filato, kuma Allah ya sa suka tsira da ransu. Imam Abdullahi Abubakar ya samu lambobin yabo da dama, yana mai ci gaba da kira da a zauna lafiya, don zama lafiya ya fi zama dan sarki.
Yanzu ina gani a wadda an kamun an bani aka yi 10 daban-daban, kuma akwai waɗansu da suka zo sun ce sun zo sun gaishe ni, bayan sun gaishe ni kuma su za su zo da tawagarsu.
A turi aka na makalla da lambobin girma sun zagaye kake na yin zaka.
Kau da ka yi daɗe sai ranar da ka zo.
Ni ma na zo da lamba ta ke nan.
Ni ma na gayyace ka.
Na makalla makalla.
Yawwa to ina gani wacin duma amma tawagan gwamna ya turo tawagarsa tawagarsa ya turo da wacin duma kuma ina gani mutane ne sun kai kusan 30 ba sun gaishe ni har ma yi min hidima. Yanzu ina gani daga rigar da aka ɗau min in Allah ya yarda ma gobe zan sa ta mai juma ba zan ba ta.
Akrama kalla Allah ya saka da alheri.
Abin da girman zaki. Magana muna son magana abin sana.
Akrama kalla a ƙarshe yi mana kira ga al'ummar jihar Filato su zauna lafiya, su dina tashin hankali da juna, su zama mutane ne masu zama a matsayin ƴan uwa.
To ai ranka ya daɗe mu muna gargaɗi ba jihar Filato ba, duniya gaba ɗaya muna so a zauna lafiya ne. Ka gane? Duniya gaba ɗaya muna so a zauna lafiya. Tunda ka ga mun zane na zauna a abin nan Dubai, na yi bayani akan irin waɗannan abubuwa. A zauna lafiya mu ne fatanmu duniya a zauna lafiya. Kowa in aka zauna lafiya kowa zai yi arziki zai biya buƙatansa. Amma in ana tashin hankali ba wani ba cin gaba, kai ibada ma ba za ka yi ba. Ba dai ita ce an halice mu don mu yi ta ba. To in ba zaman lafiya ai ba za a yi ba. To saboda haka muna fata duk duniya gaba ɗaya kowa a zauna lafiya, Allah ya taimake mu.
Lamuran arewacin Najeriya ne akrama kalla suka zama masu tashin hankali akan harkar tsaron nan. Arewa maso gabas ga Boko Haram, arewa maso yamma ga masu satar mutane, ga ƴan bindiga ga shinan kotaina.
To sai a yi ta addu'a ne. Addu'a ne shine maganin su kan ranka daɗe. Saboda matsalar ta kai abin tsoro. Satar mutum yau a Najeriya ya zama kaman wasa ne. Ya zama ruwan dare. Allah ya sauwaka. Ka mai ta addu'a.
Masu sauraro gaba ɗaya da wannan muka kawo ƙarshen waɗannan zantawa guda biyu. Sai wani mako in Allah ya kai mu za mu dawo da sabon shirin.
A madadin muryar Amurka, ni Nasiru Adamu Alhikaya da na shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum.
To a gaida Malam Nasiru. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonni da kuka aiko mana ta hanyar email. Saƙonmu na farko ya fito daga Abubakar Kawu Girgir. Yace salamu VOA Hausa. Yau shekara uku ce da ƙungiyar Boko Haram ta fara kai hare-hare. A wannan shekaru mu al'ummar yankin mu kaɗai muka san bala'i da kuma bayan da muka faɗa ciki. Ya Allah kawo mana ƙarshen wannan haramtacciyar ƙungiyar da ta zame wa al'umma ƙarfin ƙafa. Sako na gaba ya fito daga Aminu Mai Dagarko. Ya ce assalamu alaikum VOA Hausa. Haramta sayar da dala da ba sauran kudaden waje da babban bankin CBN ya yi, muna marhabi da shi ganin yadda ake amfani da hakan wajen halanta kudin ruwa. Wannan sako na cewa to iyayen yaran makarantar Islamiyya na jihar Neja, muna taya ku addu'ar Allah Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya kubutar muku da yaranku lamin lafiya. Ganin yadda uwa ke son ganin ɗanta a kusa da ita ko da yaushe. Daga Kawu Mai Ruwa Bajoga da Sale Muhammad Isa Bajoga. Wannan sako na cewa hakika labari da muke samu cewa shugaban Najeriya Muhammadu Buhari zai gina manyan sabbin katafarin gidajen yari guda uku masu ɗaukan fursunoni 3,000 a jihohin Lagos da Rivers da kuma Kano. Wani abin yabawa ne domin hakan zai kawo ƙarshe cinkoso da turbutsutsi da ake fama da shi a Najeriya sakamakon ƙarancin gidajen yarin. Kuma ko ba komai, wannan aiki zai zama wani daban na tarihi da 'yan Najeriya za su rinka tunawa da shugaba Buhari a cikin ayyukan da ya yi wa ƙasa bayan ya bar mulki. Daga Usman Shitu Mahuta. Sai kuma wannan sako da ya fito daga Ahmadu Manaja daga Bauchi unguwar Karofin Madaki. Yace muryar Amurka, ku bani dama in ƙara kira da babban murya ga shugaba Muhammadu Buhari da ka ɗauki matakin ba sani ba sabo akan cigaba da sata da garkuwa da mutane a arewacin Najeriya, domin wallahi halin da talakawa ke ciki a wasu yankuna na ƙasar nan abun bakin ciki ne da takaici. A sace talaka ya biya kuɗin fansa shi ma kansa a kama shi. Sakonmu na ƙarshe na cewa assalamu alaikum VOA Hausa. Ba shakka sace wani basaraki a jihar Kaduna abun takaici ne matuka da kuma Allah wadai. Don haka wajibin gwamnatin jihar Kaduna ne ta sauya akalar yaƙi da take yi da 'yan ta'adda a jihar tun kamin 'yan ta'adda su tsire da shi cikin daji. Tuma da lab. Yanzu kuma ga Baballe ya dawo da takaitattun labaran duniya.
A jiya Laraba, 'yan sanda sun faɗa cewa ma'aikata 'yan kira na 18 da suke bacci akan wata babbar hanya a arewacin ƙasar Indiya sun mutu bayan da wata motar bus ɗinsu ta lalace, yayin da wata babbar motar ɗaukan kaya ta bi ta kansu. Wani babban jami'in 'yan sanda ya shaida wa manema labarai cewa aƙalla wasu 19 sun ji rauni a haɗarin a jihar Uttar Pradesh. Yawancin fasinjojin suna kan hanyar komawa gida ne a jihar Bihar da ke gabashin ƙasar, bayan sun yi aiki a jihohin Punjab ko Haryana. Ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon da 'yan majalisar wakilai na jam'iyyar Republican sun bayyana damuwarsu game da yadda China take ƙara ƙarfafa shirin nukiliyarta, bayan da wani sabon rahoto ya bayyana cewa Beijing tana gina ƙarin wasu manyan rumbunan makamai masu linzami 110. Wani rahoton ƙungiyar masana kimiyyar tarayya ta Amurka, wato AFS, a ranar Litinin ya ce hotunan tauraron ɗan adam sun nuna China tana gina sabbin rumbuna kusa da hami a gabashin yankin Xinjiang. Kwana ɗaya bayan ta fice daga tawagar wasan ƙarshe ta tsalle-tsalle, Simone Biles, 'yar ƙasa Amurka, ta kuma tsame kanta daga rukunin ɗaiɗaikun 'yan wasa na gasar wasannin Olympic na Tokyo gaba ɗaya. Jiya Laraba, ƙungiyar wasan gymnastic ta Amurka ta fitar da wata sanarwa da safe da ke tabbatar da cewa Biles ta fice, bayan da aka duba lafiyarta domin mayar da hankali kan lafiyar kwakwalwarta.
Masu sauraro da takaitattun labaran duniya muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan la'asariyan. Sai kuma an jima kaɗan da daddare da misalin ƙarfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato ƙarfe 8:30 kenan agogon Ghana da GMT. Za mu sake dawowa da wani sabon shiri.
yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya da kuma Julie Lazarus Gresham da ta hada mana sauti sai kuma injiniya mu na wannan lokacin Baba Yakubu Makeri da shirya da kuma gabatar daga nan Washington DC yake sallama da ku a huta lafiya amma sai a dakaci shirin yau da gobe shirin matasa assalamu alaikum.